أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu, yake wannan anguwa mai albarka ta biwa Eka a cikin wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi namu na tafsirin Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau muna Alhamis 27 ga watan Ramadan na shekarar 1443 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 ga watan hudu a shekarar 2022 ta miladiya. Karatunmu na jiya, kamar yadda muka gani, mun tsaya a ƙarshen suratul sajida, kuma yau mun ji an karanto mana sura da take biye da ita, musamman ayoyin farko na wannan sura, ita ce suratul ahzab. Wannan sura ita Ahzab tana daga cikin surar Madaniya, surori da aka sunfar da su a garin Madina kusan bi ittifaq, kuma da wani kauli da Ibnu Ashur ya kawo daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu, cewa akwai wata aya minal mu'minina rijalun ta sauka a garin Makka. Amma dai ayar daga maganganun mafi yawan malamai kusan ittifaqi surar Madaniya ce. Wannan sura tana da ayoyi 73, shi ma wannan bitifaq da dukkan malaman kidaya, malaman kidayan Makka da malaman kidayan Madina da malaman kidayar Kufa da malaman kidayar Basra da malaman kidayar Sham, su ma akwai malaman kidayar Dimashq da Rafis, duk sun yi ittifaqi akan cewa ayoyin ta 73 ne. Sannan wannan sura an surwaito wani ruwaya wanda Ibnu Kathir ya kawo, wani wata ruwaya da Abdullahi bin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito daga Khalas bin Hisham al-Bazzar, ɗaya daga cikin fitattun makarantar Al-Qur'ani Al-Khalaf al-Ashir ake kiran shi, ɗaya daga cikin Kutubu al-Ashara, ya rawaito daga Hammad bin Zaid, shi ma ya rawaito daga Hamshaq malamin karatun Al-Qur'anin nan, Asim bin Bahdala wanda aka fi sani da Asim bin Abi Najud al-Kufi, shi kuma Asim ya rawaito daga malaminsa fitaccen tabi'in nan, shi ne Zirr bin Ubaysh. Zirr bin Ubaysh yake cewa Ubay bin Ka'ab sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yabawa karatun Alkur'ani, yake cewa da sahabai aqra'ukum Ubay, wanda ya fi ku karatun alqur'ani shine ubayyu yace ubayyu ya taba tambaya ta yace ka ayyan ta'uddu suratul ahzab amma aya nawa kuke kirga kuke daukan suratul ahzab nace sai nake da shi 73 yace kadai yace ai da ayar suratul ahzab da muna kutanta ta da suratul baqara a gurin tsayi yace amma daga baya Allah ya dinga shafe wasu ayoyi da cikin ta kuma yace da suratul ahzab daga cikin surori da suka shafi a nasakh ya shafe su kuma nasakh kala kala ne akwai tilawa a shafe tilawar aya gaba da hukuncin ta a wani lokaci kuma akan shafe tilawa amma hukuncin na nan kuma yanda shi ugwayya buyyar ya kawo yace daga cikin ayar da bambin cewa da muna karanta ta a cikin suratul azab amma yanzu ta ta ba an shafe karatun ta ita ce inda Allah yake cewa ash-shaykhu idza zaya ajibuhum al-bitta qala min Allah cewa ash-shaykh wa shaykhatu dattijo da dattijuwa idan suka yi zina to kujefe su gaba daya kaga yace an saukar da aya kamar haka Allahu azizun hakim gaba sai aka shafe hukuncin ta amma aka shafe karatun ta amma hukuncin ta nan wannan sura amma ta suna da suratul ahzab kalmar ahzab jam'i ne hizb hizb shine kungiya dan haka ahzab sun yi kungiyoyi galibi irin waɗannan kungiyoyi kungiyoyi ne da suke haduwa akan murkushe addini kaga waɗannan anya ya ce ahzab wanda kungiyoyi ne na larabawa yahudawa suka tabbata suka tunzuro su suka injizo su akan su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tabbata suka yi hadin kai suka yi gagarumin gangame suka fara soja mayaka wajen mutum 10,000 yayin da mayakan da manzo sallallahu alaihi wasallam ke da su a Madina ba su wuce 3,000 ba suka taso da nufin su murkushe manzo sallallahu alaihi wasallam a murkushe musulunci a murkushe musulmai a garin Madina to amma Allah ta'ala ya fatattake su kusa daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa mu'minai shine fatattakar waɗannan kungiyoyi da suka yi yayi ya zo da cewa addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a Safa da Marwa yana cewa alhamdulillahi wahda ajaza wa'ada wa nasara abdu wa hazama al-ahzab wahdahu shi kai ya fatattake waɗannan kungiyoyi na kafirai da suka taho dan su yaki mu'minai to da haka waɗannan kirin nan aka sa mata wannan suna na ahzab saboda wannan kungiya da larabawa suka yi taho dan su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malam Ibn Ashur yake cewa ba ta da wani suna in ba wannan ba ba a samu wani suna da ake kiran surar da shi ba in ba suratul ahzab ba kuma wannan suna an samo shi daga sahabbai kamar yadda muka ji daga Ubay ibn Ka'ab haka nan an samo shi daga Abdullahi ibn Abbas da sauransu wannan sura dai daga cikin abin da take dan hankulan mutane a kan ta shine kira zuwa ga mu'minai da su yi wa Allah godiya su tuno da ni'imar da Allah ya yi ta gare su yayin da ya fatattake waɗannan ahzab الله تعالى الذين امنوا بكم نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا جنودا لم تروها قل سنا نعمر الله اغريكم ان تنزلن دنا suka zo muku Allah ya tura musu iska da wasu rundunoni da ba ku ganin su haka ba ta take su haka wannan kin haka nan aya ta yi bayani game da suka da munafikai suka dinga yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya tashi rusa wata mummunar al'ada da larabawa ke da ita shine idan mutum ya ga yaro ya masa sai ya jingina shi zuwa gare shi sai ya ce da yau na mai da wani a matsayin ɗana shi kenan da ya yi wannan shelar shi ɗan ya zama ɗansa a hukunce duk in ya mutu zai ci gadonsa duk wani abu da ɗansa ke da haƙƙi a kansa shi ma wannan yana da haƙƙi da shi to wannan sun kasance suna da Allah ta'ala ya rusa wannan al'ada Allah ya tashi rusa ta sai hanyar mataki biyu mataki na farko sai sun da aya yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi wa ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ja'ala azwaj wa ja'ala adhiyaakum abna'akum kaga wannan da Allah ya rushe da magana cewa Allah bai sanya da ku kuke kira a matsayin ƴaƴanku Allah bai sanya su ƴaƴanku ba to sai Allah kuma ya rusa wannan al'ada a aikace shine inda Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya auri matar Zaid bin Haritha wanda sun kasance ya shahara suna ce masa Zaid bin Muhammad to da haka sai Allah ya rusa wannan cewa in kai da ka jingina shi zuwa gare ka to ba din ka bane haka nan ayoyin sun surata mana bayani game da muhimmancin koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir haka nan surata mana bayani game da zamantakewa gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta mana bayani game da falalar matan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa azwajuhu ummahatuhu haka nan ta mana bayani game da kissa na munafikai da kuma abubuwa makamata haka aka ta mana bayani game da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni na a dinga yi masa salati ya ayyuhal ya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima da sauran abin da surar ta kunsa kamar da muka yi bayani jiya yau insha Allah lifi wannan tafsiri zai da ka wannan nan su wannan sura mun je karatun ta dama al'ada karatun mu ne a bude da karatun alqur'ani shine babban matashiya shine babban mukaddima don haka kuma alhamdulillah an bude mata da karatun wannan sura kuma fasarar ta insha Allah za mu jinka tashin Allah ya raya mu zuwa baki insha Allah azumu baki bi iznillah da suratul azab za mu fara da fatan Allah ta'ala ya nuna mana wannan fatan abin da muka faɗa daidai a gurin wannan tafsiri Allah ya ba mu lafiya ba daya inda muka kuskure kuma da gare ni ne wannan shekaran nan ko Allah ta'ala ya yafe mu kurakuran da nayi a gurin fassara ko kalma fadin ba daidai ba ko fassara ta ba daidai ba ko wani abu makamancin haka Allah ta'ala ya yafe mana ya tabbata mana da alkhairi wannan abin da sauraron wannan wata muna roƙon Allah ya tabbata mana Allah ya ba mu dadin cin moriyarsa haka nan Allah ta'ala ya kawo daga cin wadanda suka ci ba su ciri ba a wannan wata wadanda Allah ta'ala ya ba su kaso mai tsoka cikin rahamas da yake bayarwa a wannan wata da gafarar da yake yi ga bayinsa cikin wannan wata da yantarwa daga wuta da yake yi na wasu daga cikin bayinsa a wannan wata muna roƙon Allah ya ba mu kaso mai tsoka a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya sake nuna mana irin wannan fadala irin wannan albarka ta wannan wata Allah ya sake nuna mana irin wannan alkhairi a shekarun baɗin baɗin da yake tafe wannan shine karshen abin da ya shafi tafsirin mu na bana insha Allah kamar da kuka ga dan ta duba za ku ga mun yi baki malamai kuma duk shahararrun malamai ne gare ku a duk wannan kusani ba ciki muna da malam Usman Umar Jabo Modibbo Jabo da ya saba halatta duk inda zamu yi tafsiri to gaskiya muna gayyato shi kuma yana halatta kuma yana fa'ida da mu Allah ya saka masa da alkhairi haka nan ga malam Nuhu da ba ku saba da shi ga malam Kabir Sabo da kuma ɗaya daga cikin malam malaman mu jami'a professor insha Allah saura kira ki zama professor professor Munsa Kaya Haya Al-Amin shi ma na daga cikin wadanda duk shekara yana halarta go rufe tafsirin mu kuma yana bada gudunmawa yana tunatar da mu kuma yanda aka saba ga malam Bello Abubakar Malam Kebi wanda shi ma shahararre ne a gurin ku daga cikin fitattun malamai kuma masu bada gudunmawa shi ma mun gayyato shi insha Allah ya halarci wannan guda rufe tafsiri ya ba mu nasa gudunmawa haka nan ga malam Hassan Usman Dikiya shi ne na'ibin wannan masallaci kuma yana tafsiri a nan gwiwa can ba gwiwa ba Bado Bado Kutas yana tafsiri a wani wata makaranta a Bado Kutas shi ma halitta insha Allah shi ma zai ba mu nasa gudunmawa to wannan shine abin da yake karshen jawabi na abin da ya shafi tafsiri yanzu hannun ta mu ga malam Kabir Sabo sai ka ga sabon da zai yi za su yi magana haka nan ga ciyaman din masallaci shi ma yana nan zaune tare da mu shi ma insha Allah zai dan ba da ta gudun mawa kafin mu rufe wannan zama na tafsiri bana Allah ta'ala ya samu dace salamu
alaikum masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara sai kuma idan mai kowa mai komai ya nuna mana baki Allah ya nuna mana baki la minahiya domin tashi ga wannan sura suratul ahzab muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara azurta mu arzikin da babu sauran talauci gare shi na rayuwa kuma kamar da malam ya gaya muku cewa ya riga ya gabatar da malamai tun daga gefen hannun dama na can muna ganin Modibbo Jabo malam Usman Umar Jabo kuma insha Allah zai tsokaci da maudu'i abin da ya shahi inda mun kuta samma shi ne ainihin zakatul fitr zai bayani dangane da zakatul fitr yaushe ya kamata a fitar da ita da suwa ya dace a basuwa da kuma takaitaccen dai bayani wanda yake insha Allah za a amfana da shi idan aka tsalla kullum gehen hannun haguna kawai da malam ya gaya muku cewa insha Allah sura Qiris ya zamo Dr. Muntaka Haya Al-Amin insha Allah shi kuma zai yi bayani dangane da abin da shi ya yi abin da ke bi mazdi kafin fitar da zara an fitar da zakatul fitr sai ina sai zuwa idi to idin nan zai mana bayani akan idin fitr shi kuma yaya shike dubbani wace hanya ya an ka zo za a dawo hanyar nan ko za a canza dubbani ya riga kinsa to shi shek Hassan Tulli mamana ga sunan an ka daza ga sunan liman da liman da liman liman Muhammad Bello Abubakar birnin Kebbi dama ba abin nan ba ko shike ba shike tafsiri to ashe shi ma mai tafsiri na amma ma ta dace shi ko tafsiri ba insha Allah don haka Allah shi saka malam da alkhairi wai na Ramadan insha Allah ba Ramadan kuma har da mutsa shi ne malam Hassan Umar ya ji shike to malam abin nan Hassan Usman Gadi shi kuma da ma kun sanna idan mallan na kusan ince shine liman na biyu idan mallan bashi na Allah saka da alkhairi shi ma insha Allah da kai tsokaci dan gane da abin da ya shahi wannan wata mai albarka shi kuma maudu'i ne ba sai an bashi ba har yanzu kun san akwai sauran dare guda wanda aka bibi dare 29 insha Allah mallan na bashi wannan maudu'i kuma zai kance wani abu akai dan Allah mu fara daga hannun dama daga Modi Punjabo mallam Usman Umar Jabo Allah saka da alkhairi kuma Allah ya goda mana bade ma ka zo nan ka saki kuci dan gane da wannan rufe tafsiri na bana kuma shugaban daru da'awa ga baki daya kuma sau ba dai sai an ce ba abin bar a bar shi haka
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى وندا تكين جنكين سد رحمة الله يا غودا منا وانا مريكينا الحميس وشيرين بكر غوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya jade da 28 ga watan Afrilu miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2022 a wannan masallaci na Anas haka ne ko? Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke wannan birnin na Sokoto birnin Shehu kamar yadda aka bani maudu'in magana akan zakatul fitri ita zakatul fitri tana daga cikin abubuwa na tarbiyya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kunta cikin wannan wata mai alkhairi wanda yake tana da asali a cikin alqur'ani mai girma kuma tana da asali a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci azaba sai wannan azaba sai ce wa sai jannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka Allah ta'ala zai nisantar da ainihin wanda da yaji tsoron Allah Allah zai nisantar da shi daga azaba shine kuma wannan wanda ya bayar da dukiyarsa yana neman tsaka yana neman kufanki ga Allah subhanahu wata'ala to wannan aya da umumin ta duka ainihin wani abu da za a yi na ibada da dukiya daga zakka wadda a tafarilla wadda cikin kunna da cikin kunnan musulunci har zuwa wannan zakatul fitri malaman tafsiri sashen su sun ambaci shigar zakatul fitri a cikin wannan aya da umuminta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya furlanta wannan zakka ta kunu zakatul fitri wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Abdullah ibn Umar ya naskanta wasu ainihin nau'uka na abinci waɗanda aka ce za a fitar da wannan zakka ta kono daga shi daga gare su sa'i da dabino sa'i na abin nan sha'ir da dai sauransu to sannan kuma daga cikin abin da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi game da zakatul fitri akwai hikimar da ainihin saboda ita aka shara'anta zakatul fitri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan zakata kuno don ta zama duhuratan lisa'imi ya zama tsarkakewa ga mai azumi ba a rasa samun tallafa ga azumin shi ya zan ya samu dan wata matsala wanda ake bukata a gyara kamar yadda mutum zai sujudi sahwi ya gyara sallar sa to shi ma azumi an shar'anta yin zakka ta kono domin a zama ya zama an tsarkake ainihin shi mai azumi daga abin da ya aikata na wasa da dai abin da bai kamata ba shi azumi sai wannan zakka ta kono ta mai masa gurbin wannan abu da ya samu tangarɗarsa sannan abu na farko kenan sannan abu na biyu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ta zama mu'atin lil masakin ta zama abinci ga talakawa su ma talakawa su samu abin da suka ci a wannan yini din sai haka wannan in su shi na zakatul fitri yana tarbiyyar mu akan taimakon masu rauni daga cikin mu saboda haka wannan suna da cikin illa wanda yake saboda ita aka shar'anta zakatul fitri a cikin waɗannan hadisai an ambaci abinda za a bayar abinda za a bayar shine abinci za a bayar da ainihin sa'i na abinci wanda yake wannan abincin ba sai wanda aka faɗi a cikin hadisi ba waɗannan mutane sai su yi umarni da abincin da suke da shi a nasu wuri har malamai suna bayani waɗanda ma ke cin nama ne abincin su sai su fitar da zakar kono daga nama sannan akwai lokacin da za a fitar da wannan zakatul fitri akwai magana lokacin da take wajaba akwai lokacin da take halatta in an ce jawaz halacci ana iya fitar da ita tun daga yau kwana biyu kwana ɗaya kafin sallah ana fitarwa kamar yadda yake fata ga aikin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana wajaba ne ga wani kauli da faduwar rana ta ainihin wato yin na karshe na watan Ramadan da faduwar rana ga wani kauli tana wajaba da ke tuwa alfijiri da ranar sallah wannan akan sabani saboda haka ana dai son a fitar da ita kafin a tahiyyi saboda illar da yasa aka shar'anta ta don talakawa su amfana saboda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda ya fitar da ita kafin idi ta zama wata ainihin sadaka maqbula amma wanda ya jinkirta sai da aka sako daga idi ta zama sadaka daga cikin sauran sadakoki ba ta da wata maziyya ta musamman saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske a yi kokari a fitar gabanin a tafi idi sannan abu na ƙarshe da zan ruhe da shi da yake abubuwan suna da yawa kuma ga masu taliki da yawa mas'ala ta abinci ne za a fitar wannan shi ne ƙaulin jumhurin malamai wannan mutlaƙan kenan ba a fita wani abu ba abinci ba mutlaƙan ƙaulin jumhurin malamai ƙaulin waɗanda ba jumhur ba suka ce mutlaƙan ana iya fitar da ainihin kima abinda amma nan mutlaƙan kenan ko akwai haja ko akwai maslaha ko babu sannan ƙauli na uku wanda shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya zaba cewa idan asali a hizza abinci ya asali ba a hidda ba a kimanta a ce yanzu kaza a garan ina da waɗanda zai hidda mazakar kudin mutum kaza kimar su za ka su kasance naira kaza ba a karkata ga wannan sai dai idan bukata ta kama ko maslaha ta kama wannan su ne ƙauluka guda uku saboda kaza a fitar da abinci kuma a mai da ni ambata abin da zaune da shi shine wannan zakatul fitri yana ba mu tarbiyya ba kawai mu hidda zakar kudin a cikin watan Ramadan ba a'a tana ba mu tarbiyyar da za mu fitar da ita a wajen azumin watan Ramadan da suke da jin kai ga masu rauni daga cikin mu da fata abinda muka faɗa bisa ga mafaka da daidai Allah ya ba mu ladi sai ba mu iko aiki da shi Allah ku kare faru Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik
Alhamdulillah mun sauri bayani dangane da abin da ya shahi zakatul fitr Allah ya saka malam da alkhairi yanzu kuma mai jawabi na biyu shine Dr. Muntaka Yahya Al-Amin ɗaya daga cikin malamai a jami'ar Usman Dankoje da ke nan Sokoto zai bayani dangane da abin da ya shahi wato Eid al-Fitr kenan almakallahu wa lafadun mashkura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته gudiya ta tabbatar Allah da gura mana wannan rana ta 27 ga watan azumin Ramadan wannan shekara ta 2014 wanda yau ne ake rihi a tasiri a wannan masallaci Allah shi saka ma malam da alheri da duk waɗanda suka fayu ga hidimar tasiri har aka wannan rana Allah shi kafi abin da aka yi kuma darussan da aka koya a cikin wannan wata ta wannan tasiri Allah ka bamu ikon amfani da su bidiyon magana ta shi ne ladabba da sunnoni na sallar idi sallar idi a kamar yadda mun ka sani a sallar idi muna da sallar idi guda uku kule muna da manyan salloli na idi guda biyu muna da guda wanda shine na rajima muna da idin sallah karama muna da idin sallah babba sannan muna da azan garar juma'a idin usbu'i shi kuma wannan idin sanawi ne guda biyu idin sallah karama da sallah babba an shar'anta sallar idi shekara ta daya da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sallar idi tana da muhimmanci kwarai da gaske duka ba daya rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rashin halartar sallar idi ba duk rayuwa ta gaba kiya kaga wannan ya nuna muhimmancin sallar idi matsayin sallar idi ga masaba hanabila fardu kifaya ne an wasu suka zo su isa musu matsayin ta ga masaba malikiya sunna kuma akida abu ne mai ƙarfi wanda an ba lalura ba ba a dauke maka wajen malikiya da shafi'iya ita wajibi ta wajen hanafiya suwa na fiya gare su ma dole ne amma dai abin da an rajihi ga wannan magana shi ne dai fardu kifaya ta in mutum bai samu zuwa ba wani ya ɗauke mishi tana kamar sauran dahiloli amma tana da ƙarfi saboda akwai abin da shari'a ta so a cikinta ana so a bayyana sha'ira ta addini ta musulunci ta yawan musulmi a bayar da musulmi ka taru da wannan shi yasa ake ba da muhimmanci ga ita da musulunci sa'annan akwai sharuɗa ga sallar idi cikin sharuɗan ta na lokaci ba a sallar idi lokaci mai shiga dole lokacin da shiga bayan rana ta fito da ɗagawa rana ta tsawon mashi haka goron mashi shi ne farkon lokacin sallar idi tana iya kaiwa ashe da wannan lokaci sa'annan ba kowa sallar idi ta zama da lura da gare shi ba wanda an mata yi sallar idi ba dole shi gare shi ba sai wata mazauni gida sa'annan kuma akwai adadi waɗanda suke yin idi idan aka samu mutum uku zuwa sama to shi kenan sallar idi ta kuma wannan yana nuna mana kenan mutum guda kuma ke da basu kula sallar idi ya ake yin sallar idi ko ni ake kula sallar idi sallar idi raka a zuci su ake yi raka a ta farko tana da kabbara guda takwas tare da kabbara haramci ga liman da mamu liman zai yi su ma mamu za su yi ta biyu tana da raka'a biyar banda kabbara ta tsayuwa bayan an yi kabbara ta tsayuwa ta raka'a ta biyu za a yi kuma kabbara ta guda biyar daga shida ke nan takwas akwai saɓanin malamai game da waɗannan kabbarori musamman malikiya da hanabila suna ganin kabbara bakwai ce ga ta farko nan suke da saɓani suna ganin har kabbara harama har wadda za a yi kabbara bakwai ce wannan dai ba wani abu na mai wahala ba duk limamin da bi kabbara ko nawa ya sai ta ka huta na masaba hanafiya su kabbara uku su afi kabbara uku aka ga masaba hanafiya kaga kenan dai abu mai sauki ka kabbi liman kabbara nawa ya yi su a bisa gare ka to shi kenan liman wajen kabbaroran akwai abubuwa da ake so a kula da su ana so in liman ya yi kabbara ya tsaya ya yi fita kadan dan yi shiru saboda na baya gare su ma su kabbara amma ka tsaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah wani lokaci wani sha'ansu amma ka ce Allahu akbar ka nan tsaya da baya gida ke shi ma zai samu shi kabbara to wannan yana cikin abin da ake so na biyu ya tsaya wannan da aka ilimi mai ya yi kabbara ta hanyar sake wata dan shiru din nan tana iya zikiri an so a yi zikiri tsakani kila kan ya yi kabbara ta hanyar sake wata ɗauke wacin nan duka ce subhanallah alhamdulillah da sauransu sa'annan abu na uku ana ɗaga kabbara wajen kabbara Allahu akbar, Allahu akbar. daga hannaye wajen kabbara wannan gun mai yawan lamai ta yi ka samu wani wuri a ce ba a daga wa 'yan ba kabbara haramci ba wannan duk ba wani abu na wanda ya kamata ka kai ana bata lokaci ke ne ba karin da ake sallar idi ba ta da wani ƙayyadaddun karatu ba ka a zuce ko wata ka an ka karanta fatiha da sura ta yi amma dai an so a yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta sabbi ismar bikr Allah duka a ta farko raka'a ta biyu suratul gashiya wata rana kuma ya kan karanta suratul qaf da kuma suratu tarabtu sa'a wata a kai saboda haka in an kai wannan ya yi soyewa bisa ga a yi mutlaqul suwa bayan wannan idi yana ɗaukuwa in mutum ya zo ya sallar idi akwai hudu mutum ake yi to hudu wannan sunna ce a saurare ta ya sallar idi shi amma sai in mutum ya zo ya yi sallar idi to sai kuma a tsaya a ji abin da aka tafi wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske bayan wannan shin ana nahila in an ka zo idi ko ba a nahila ana nahila kayan ta da bayan ta ko ba a yi bayani shi ne ba a sallah ta yi ta nahila ko wata sallah ta farilla da bayanin sallar idi ko bayan ta ya danganta akwai masabar shafi'iyya suna ganin in mutum ya shiga cikin masallaci kuma kila a ce irin da ake cikin masallaci irin in ka zo Kaaba ko kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Baitul Muqaddas ko nan garin gana mu da sauran wasu rurai in da ake cikin masallaci shi in mutum ya shiga cikin masallaci zai nahila ko zai ba masabar shafi'iyya suna ganin ya kamata a yi nahila saboda wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke da mutum ya shiga masallaci kada ya zauna shi ya yi nahila da kai ko dai kauli rajihi shine babu nahila wasu sun wadi babu nahila kuma kike an ka shiga mutum ke nahila ke nahila ba ta miye kamata kai to san kace to ko masallaci ka shiga sai kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marrat in kikaran ko wannan ya zama ma matsayin nahila ko kai nahila ba shi ke matsala cikin matsaloli in mutum ya zo ya iske liman cikin tafiya ga sallar idi ka zo an yi raka'a ta ɗaya ne ta biyu ga sallar idi ya za ka yi sai ka bin liman cikin tafiya ka kasa sallar idi ka kasa sallar idi illa ya za ka yi in ka tashi ka aji za ka yi ka kwarorin da ake yi sai ka yi kabbara bakwai ga kawarku ka kasa kabbara harama da ka yi ka shiga sallar idi kabbara harama ga duka sai ka yi bakwai ga raka'a ta ɗaya wadda ka tashi matsayin na mazbuki raka a tabi kuma suke kabbara shi da har da kabbara ta tsayuwa sa'annan shi in sallar idi ta kuce ma mutum gaba ɗaya wani uzuri ya jitta ana ranka ta ko ba a ranka ta shikenan ta jitta ko ana rankawa wasu mallamai suke aka ce ba a rankawa masabar malikiya da masabar shafi'iyya sun ta yi akan cewa ana ranka ta saboda ne ya hujji su saboda abin da Anas aka rawaito daga Anas Allah shaida da shi cewa ya kasance idan bai samu zuwa idi ba tare da liman sadda yana masara sai ya tara iyalansa da waɗanda aka fito da shi sa'annan ya sa Abdullahi ibn Abi Utba daga cikin wato iyalansa sai ya ce shi ba su sallah sai ya yi musu raka'a biyu kuma sai ya kabbalorin da ake yi wanda daga bisa ga wannan musabar Imam Malik da Imam Shafi'i ana iya ranka sallar idi da kuci sa'annan Muhammad Shahidi na abin da an maudu'in mu shine ladubba da kuma sunnoni masu muhimmanci wannan da kamata a kula da su ga sallar idi na farko shine wanka gabanin shiga zuwa wato gabanin aje sallar idi mun san cewa wanka yana da cikakken abawurin taro da ka shiga ba lallai irin sallar idi taron da ake yayin juma'a wanda ka ya kamata ka shi yi wanka ya tsaftace jiki ne ya shafa turare wannan ga maza kenan da ma kowa zai yi wanka amma kawa ba za a yi kawa mata ba za su ɗauki kawa wani ya ɗauka hankali ba wani wasu mata Allah ya gyara wani gyalli aka sa a yi wani kitso a yini a sa wasu riban riban a sunan sun yi ta kuma mutum ya gani kuma shikali a kai kasu ta yi mata na zuwa idi duk da masu haila suna zuwa sai dai masu haila ana son su koma jeji wannan duk saboda a bayyana da shari'a da musulunci mata ba a son su yi kawa wadda ka ji a hankalin maza zuwa gare su amma maza ana son su kuɗi a ɗauka su sa tuwali mai kyawu gare su duk abin Allah ya hore mun fushi abin gaba sai ka ci bashi ba kaka ce sai ka yi bashi ka ci bashi ka yi sabon shadda duk tuwayen da sun ka kyawo gare ka in wanki na ka ɗauka ka sa Allah ya san niyyar mutum kuma shi zai saka mishi na biyu ana son a ci abinci gaba na akwai idi ga sallar idi wanga da zamuna sallar idi na sallar karama musallar laya sai an kasar da inda ake sa abinci. Saboda abinda Buhari ya rawaito daga Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana cin dabino ta hanyar ta sallar Idi, kuma an sunnanta dabinon nan ya zama wuturi. Ya kace wuturi ɗaya guda, ɗaya uku, ɗaya biyar, kuma ya wata nambar da Turanci wanda bai da ya raba shi bai ba da daidai da daidai. Shi ya kamata a yi. Irin ƙasashen da aka ci gaba, irin Saudiya, za ka ga an taɓa gahawa, dabino, ana ta raba ma mutane. Wani zai zo da shayi ana ta raba ma mutane. Wakilin ƙonan na ga wasu na yi dai gwargwado. Wannan ɗan sayan dabino shi raba daidai da abin da aka yi. Wanda ke yana da kyau dai a ci dabino lokacin nan. Yanzu Allah sai da zai ci dabino ko shi ko wani abu. Na uku, shi abubuwan da ake so shi ne kafara. Tun daga daren da aka ce an ga wata, ana so a yi ta kabarbari. Yanzu irin masallaci ne irin Saudi Arabia. Cikin babban abin da ke nuna an ga wata kabbara kuma ya su suka irin sanar ba sai dai in ka tabbare da hukumar da sanarwa, amma za ka ga masallaci ne na unguwa da dan ya dauki la suka ana ta kabbara, kuma kabbaran nan ba za a bar ta sai liman ya zo ya shigo da ibi kuma ce abin da ake so ana kabbara. Wannan ai tambaya yake wai mallan wace irin kabbara ake so a yi? Kabbara ta kabbara da ke yayi kabbara da girma mu ofanci cikin sigogin da suka tabbata akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أنا سن أمرنا إذا أي سنة إيدي فبما أنزل الله صلى الله عليه وسلم ثم كسن كيف سنة أمرنا سنة تقبل منا ومنك فهذه زي جديد أمرنا سنة تقبل منا ومنك الله شكر بها قرين قرينكم قريكا فأنا رجو ودا قوانا ga wasu abu da sauransu a yamma juna barka da sallah a kalmomi masu kyau a sadar da zumunta a yi abubuwan da suna kamata. Bayan wannan yana daga cikin sunna a zai da kafa idan zai yiwu ba a wahala ba a zai da kafa sunna ce ya hankali sannan ana so a sassauta hanyar da ka bi da fahiya sai ka dawo hanyar da ba wannan ba. Wannan ba dole ne ba sunna ce yana yiwu a samu takura kila fi gyaran hanya ko matsawa ko wani abu wannan dan mutum ya bi hanya guda haka da mai wannan suna cikin sunnoni wanda ake so a kiyaye a sallar Idi. Allah shi gara mana wannan sallar lahiya kuma shi ba mu albarka da ciki shi sa mu cikin wannan za a gafarta ma a cikin wannan yini lalle lalle uwaye su ja hankalin yaran su daga yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba wannan rana kai a sai a bata lada azumin da ake a ce wai an kalla sallar tashiwa ga a'a ba tashiwa ga ayyuka azumi za a bi wa shi a tashiwa da ayyuka bayan an yi yinin sallah da sauran abin da ake azumi a fita a zo da shi daga wannan rana ba rana ta tashiwa ba a san abubuwan da za a yi na sa zumunci da sauransu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Alhamdulillah, Allah saka ma Professor to be in the next coming month, insha'Allah, ya gangame ainihin bayani dangane da abin da Shahi Idil Fitr, kuma har da ma Idil Kabir ya ɗaya bayani kafin ta zo, duka Allah ya gwada mana ita, ya gwada mana baɗin ɗaya lami lahiya, kuma yana ganin cewa muna murmushi. Shi ma yana son shekaru da Allah ya ba mu su masu albarka. Abu na gaba shi ne jawabi na liman kuma malam wato Muhammadu Bello Abubakar Dunnin Kabi wanda shi zai bulala ya ɗaya yaro ya ɗau babba da nasiha dangane da abin da ya shahi so kanka ka kula da kanka da kiyaye kanka da kuma wato ka so abinda ake cema wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisi ne cewa game da sallah ko kula da sallah ya wawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu haka cewa me ya kula da sallah ya karmu Allah fa lafi tawaddal mashkur.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته saboda biyayya ga malami na yasa na karbi abun magana amma inda har aka samu mayan malamai suke magana kuma iyaye na to ina ganin abin da suka faɗa shi ya isa ya riga ya abun nan ko ya isa mun yi biki fata Allah subhanahu wataala ya sanya da abun da suka faɗa mana ya ba mu ikon aiki da shi amma bisa ga umurnin shi malam na cewa in dan ce wani abu abin da nake son in tunatar da mu na farko shine ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana na ba mu wannan wata mai albarka wanda wunin sa mai albarka ne dareren sa ma mai albarka ne komai aka yi a cikin sa mai albarka ne kuma zaka gani gashi yana batun karewa ni'ima za ta tafi wanda kuma sai wanda ubangiji subhanahu wataala ya ma rabon ganin baki ni sake halatta irin waɗannan kwanakin masu albarka to babu shakka duk lokacin da Allah ya mutu ni'ima ya tuna da ita ya gode mata to ubangiji subhanahu wataala yana ƙara masa wannan ni'ima daga cikin abin da muka karanta a cikin wannan watan makarantar da muka shiga ta kwana 30 ko 29 shine mun koyi wato yin hakuri wajen barin abin da muke so wanda zuciyar mu tana son shi kuma muna iya zuwa mu ci mu sha ko bai sani ba amma dai muka daure muka hankutar da ita wannan ya nuna mana ashe cewa duk abin da kake so ka bari bayan Ramadana kana iya barin shi da biyu mun karanci mun samu tsoron Allah a cikin wannan wata din wanda na daga cikin abin da ya koya mana cewa mutum zai bar cin sa zai bar shan sa kuma ba tare da kowa ya bi shi ba wanda ya shiga cikin sa yana iya cin abinci cikin mota sai yana iya cin abinci ko ina yana ya ci amma dai ga abincin nan yana gani yana dama gare shi amma ya bar shi saboda tsoron Allah so wannan ma yana nuna mana cewa ashe abubuwa ko in iri ne to bo da Ramadan ya wuce to muna iya tilasta ma rayuwarmu wajen mu bar abin da kuke ce mu bari kuma aikata abin da ce a aikata na uku kamar yadda ubangiji yake cewa wayannan ayyamin ne ma'adubu kwanaki ne kebiru kuma ga su sun kare to ina jawo hankalinmu duk wanda ubangiji subhanahu wataala ya bashi iko shi kan yadda bi kwanakin nan ka tsaya kai maka kai hisabi Allah ya taimake ka azumin gargado kai shi inda ya dace iya ka fahimta ka bisa ga abin da ka karanta na shari'a sallolin nan na tarawih kilan ko daya ba ta wuce ka ga baki daya alqur'ani ubangiji ya sare maka karanta shi masha Allah abin da kake karantawa a ciki tsakanin da ubangiji ya ne shi ya san irin sukan da kai na alqur'ani a cikin wannan watan da kai kokari kai kai ziyara iyayenka ka kyautata musu masu iyali sun ji daɗin ka a cikin wannan watan dukkan wasu ayyuka na alkhairi kai to ka gode ma Allah sai ka nemi kuma Allah shi kuɓa maka innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqin Aisha radiyallahu anha da karanta wannan aya ya walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatum annahum ila rabbihim raji'una ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna wayannan da kun ci cewa suna yin aiki na alkhairi za su zo mu abin da suka zo na aiki na alkhairi amma kuma tare da haka fukatan suna cikin tsoro cewa za su haɗu da ubangiji za a mai da su zuwa ga ubangiji su domin hisabi shin wannan abun Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya ce irin wayannan su ne suke gaugawa wajen aikata cikin alkhairi kuma da kun ci cewa suna da ganga suna da macewa wato suna da ganga ya cikin wannan aikin alkhairi to ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah shin wayannan din wadanda suke aiki suna jin tsoro kuma da ubangijin shi shine wannan masu yin zina wayanda kuma suke shan giya suna jin tsoron kan Allah shi musu azaba yace la ya binti siddiq yace ya abu haka ba ki da siddiq radiyallahu anhuma yace wa ai mutane ne wayanda sun ka bauta ma Allah suke da'a ga Allah subhanahu wataala gargadon iko amma kuma suna jin tsoron kan Allah ya maida musu wannan aiki ce bai karba ba ashe anan kaga yana da kyau kwarai da gaske kada mu sakantance ka zauna ka ji kai alhamdulillah liman kake ma kai ajja tarawihi duk gabaki ya duk wani aikin alkhairi cikin sa kake ka shiga i'tikafi kai kaza kai kaza kirin ajin cewa kana ta mal baba ka tuno irin ko wani abu guda an karba ko ba karba ba ka miki kafa sai shi dai shigo mata wannan hanyar sai sanya maka ujubu kuma sai lalata maka aiki da kaga sahabbai ne wanda suka yi karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi ne ya musu haka cewa bainal khawfi wa raja muka diga nabi ibrahim alaihi salatu wasallam da ka gina ka'aba da dishi da dansa isma'il duka annabawan ne Allah kuma suka ce rabbana taqabbal minna wa idh yarfu ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ila rabbana taqabbal minna an kara aikin kuma zana dokan kuma Allah shi karba hakan za abinda tsoron ku shine shin wannan aikin da muka yanzu an karba ku ba ka ba ashe kai kamata ka zama cikin tsoro ba kamar miki kafa ba ka ji cewa a kamar kai kana cikin wanda suka samu gajiya babu tabbaci domin abu ne wanda yake koyi a wajen Allah subhanahu wataala wanda yana kira ga wanda suka samu wato abun nan jibi su ba Ramadan hakkin sa da dace su ba shi ba sun mu abalance shi da kasala da bacci to har yau dai karshen al'amari shi ake kula da shi kowane lokaci karshenka ake son yayi kyau akwai mutanen da dama zaka ga suna tar rayuwa ayyuka na alkhairi da za su dawo ga wannan aikin alkhairi zai kai su aljanna ma a karshe sai abu ya juya musu sai zama cewa karshen din ka ba ko mutanen za su yi ta aiki da ba na kware ba da za su mutu akan wannan aikin zai zama wata ce maka musu amma a karshen sai ya zama ya juya kuma shi ne ta ga Ramadan wa'annan kwanakin nashi na karshe sun fi albarka a ranar juma'a lokaci na karshe ya fi albarka a ranar arfa lokacin nan na karshe ya fi albarka a dare ma in kallo ra kashi na biyu na uku a karshen nan ne ubangiji yake sauka ya fi albarka yanzu nan wayannan akwai sauran kwana biyu ko uku da suka rage duk wanda ya san cewa ya samu tawaya da kiyaye wayannan Ramadan ya ba su yake su ba ya samu abin da ya dace ya samu a ciki to ubangiji subhanahu wataala lalle mai karɓa tuba ne ka tuba ma Allah subhanahu wataala akan wata sakacin da kai da ni'imar da ya baka na lokaci da damar da ya baka ka bauta masa dan ya ci gajiyar wannan wata din ya baka tukuici wanda ya kamfi ka ba shi tukuici ranka din ya baka tukuici babba shi ne aljanna rana da za ka haɗu da shi to sai zama shaidan ya riga ya samu nasara kan kowane lokacin da ya kamfi cewa ya rage da ku tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu zuwa ga Allah subhanahu wataala gabaki daya dan shi ne aka fara wannan zakan da aka gadi dan irin wayannan gefuka to wanda shi bai samu iyaye shi da kyau ba da Allah yana kiran kaina yana kiran shi kokari wayannan kwanakin biyu da suka rike ko uku to lalle ya tuba mu Allah yayi kuka Allah zai karbi tubanka insha Allah kuma zai gafarta maka kuma in ya gafarta maka ubangiji yana iya maye maka wayancan kwanakin da suka wuce kai abin da ba daidai ba ya saka cikin wa ulaika alladhina yubdilullahu sayiatihim hasana ta zama mu na aiki sai amma sai kuma na kware Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko tuba da yara na sallama la yake in dan kira sosai ai lokaci wannan rana rana ce ta farin ciki rana ce ta murna to ya kamata mu sai cewa mu musulmi ne kuma karatu muka cikin wannan watan na Ramadan na tsoron Allah kuma tsoron Allah ba wani abu ne a tsoron Allah ba kawai kai abin da Allah yake kai ka abin da yake kabari haka abin nan muntaka insha Allah wanda kamar da aka faɗi nan lokaci kamar ya rage Allah ya nuna mana ya zama kuma ya sanya mu wannan abu albarka Rene amfani gare shi da addini ya kira mu inda za a aikata a wannan ranar sallah daga ciki yana da cikin gaskiya masu abin hawa ranar na ga gane rana ce ta murna so wasu mu suna sakaci musamman waɗanda da dan wadata suna ba yaran su motoci wannan motocin kuma suna tuka su su yi gudu da su gudun da shari'a ba ta yarda da shi ba dukkan Najeriya ma ba ta yarda da shi ba kuma rana ce da kuka sani kowa yana hitowa birni da kauye an kauye ma gaba ɗaya suna shigowa cikin birni yan birnin ma suna fitowa yara ƙanana kowa ana fitowa ana yawon sallah ana ziyara ka gani a ce akwai buƙatar duk wanda yake da abun hawa ko ni da irin na da ciwo misali ko kuma in yaran da ake ba to a tabbatar cewa duk yaron da bai dace a bashi mota ba don Allah wannan ranar don a kyautata mishi a bashi idan kai haka to abinda ka karanta a cikin Ramadan mai ma amfani ba Ramadanin kayan post na kwana 30 ya koya maka tsoron Allah ya kamata ka fara ganin aikin shi yanzu kuma ba a gane shi ba saboda shi mai tsoron Allah yana barin abin da zuciyarki shi yake so ne bi abin da Allah yake so duk abin da kafin kuma za ka sake shi ya sanadiyar a kashe wani ko a yi wani illa ubangiji baya son haka to karka yadda ta Allah kai ka yi shi in za mu tuhu mu kan mu zo cikin fita mai kyau musamman yaran mu mata yawanci zaka ni wannan ranan ba za mu ba mu kyauta musu mafi yawancin mu muna ganin ka kyauta musu ne mu ba su sa abin da suke so a wannan ranan ma ya kamata mu tabbata canji ga rayuwar mu mu ga canji ga wannan yaran dan haka ya kamata dukkan da suka yi suka kulliyan a sa musu hijab wanda zai iya rufe musu kulliyar jikin su san wanda suka fara tasawa ido ina ba ta san fahimci wannan amma yadda kake gani a masallacin mu na Idi ko muna cewa mu ahlus sunna muke sai kaga mutun gashi amma in ka dibi yaran sa bid'ai baki daya da sura wanda suka fito da jiddi kamar ɗaya ne abin da suka sa domin za su sa riga da skirt ya mace a dokan gele dai a aza kuma ga su yi kulliya ko mu yana fita kuma shi ya ce rana da zai gode ma Allah subhanahu wataala amma kuma babu godiya a cikin wannan aikin da yake yazo da shi kuma ba karanta sa ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ina kira duk wanda ya ci wani zo da yara ko wanda suka tasa din nan da Allah ya tabbi da ta shari'a sanya su sanya su tura ta musulunci in ku ba samu ba abin da alkhairi a wajen ka shi ne ka ba su zauna gida wannan shi ne faranta musu rai shi ne faranta makanta kuma shi ne neman yarda Allah subhanahu wataala wannan ko sannan akwai wanda ranan azumin na ranan sallan nan suke yakin abubuwan da sun fi duk wanga abu hakurin da suke yi ranan sallah zaka gani har da su samari kuma once yakin sallah ko mai ta suna shirye party tsakanin su maza da mata domin nuna wai ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna musu cikin wanda suka shiga ramadana lafiya kallo sun shiga kanta lafiya kallo idan lai babu shakka ka shiga lafiya kallo ka lafiya kallo ko ba haka ba amma an kai da ka shirye wannan abun na katanci na hada mata da maza gane wannan ko yake cewa Allah ya san me zai faru a wannan wurin ko ba komai wannan ikhtilati kawai a cire ma mace kunya an gane ko amma cewa ba konyo kuma ya ɗan musulmi ana gani ko wannan kawai ya isa zaman maka illa babba wace za ta kawo maka tabbaro a rayuwanka saboda haka a ji tsoron Allah iyaye kar ku yi kafafar da wannan sannan kuma ku samari da kuke yi ku ji tsoron Allah yadda ku ji tsoron a cikin Ramadana ku ka barci da sha da abubuwan da ke cikin wannan abun ma yana cikin abin da ba ya kyau dan shi ne koya muku a baya ku ji tsoron Allah ku dinci wa'annan abubuwa ku canja su da ziyara zuwa ga gidajen yan uwa zuwa ga malamai shirye wani wa'azi da horon sallah da za a tara mutane a tuna musu ayyukan nemomin da muka samu a cikin wannan wata din abin da nake roƙo Allah subhanahu wataala wannan majalisi din da malaye na kusan kwana 27 shukran cikin da aka yi masu amfani ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi cikin gilana ayyukan sa na alkhairi shi da alarama da malam nura da wanda suka saurara kora ko da kai a cikin wannan karatu ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu malam ya gafarta mu wanda suke kula da wannan karatu kuma ya shafe shi a cikin dukatan mu kuma ya ci gaba da wato nuna mana wani ramadan masu yawa da imani da lafiya da walwala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah saka da alkhairi kuma kun san idan liman da lecturer da tsohon alkali da tsohon sarki da ƴan siyasa an ka ba su turun magana to sai an anshi tun dazo mai na'ura kike mai lokaci to cikin ma bai buɗe jikar ba kwaje kolin nashi kaɗan ya baje to akalama kallawa ka haɗe jiwa ka yi limamin wannan masallaci ɗaya daga cikin limamai kuma malam hassan usman da ya ta kai ma sai ka zo to amma nan liman babba ya ce minti uku to akalama kallawa ƙara mai minti huɗu don ko subhanallah titin tana iya kai minti guda da rabin minti domin ya ce ɗan wani abu minti huɗu zuwa dai bai shi ma shi ɗan ce wani abu akalama kallawa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجسكي بل تنجئ إذن والله ban tantance in zauna wannan wurin ba saboda mayan malamai da ke wannan wurin kuma mayan malaman da suke tafiye sosai a rayuwata so ina jin nauyi sosai gaskiya kuma ba ma san dukkan cewa sai dai in ce na gode ina miƙa bukata sosai da suka bani wannan damar da sun san ni a gani na kuma sun ma san su ba kai ba amma dai Allah ya rubuta sai sun bani wannan damar ne to Allah ya saka musu alkhairi kuma abinda suke mutuwa kai na alkhairi Allah ya sa haka ne kuma ya ƙara mana malam ya ce mintuna kaɗan dama dai ko bai ci ba ban da abinci ba ana da hanki shi so abinda kawai zan faɗa abu ɗaya ne shi ne Ramadan yana gaba ƙarewa ko mu ce ma ya ƙare amma ina son kowa ya sa cikin zuciyarsa cewa ubangijin Ramadan shi kuma ba zai ƙare ba Ramadan zai ƙare nan da kwana biyu ko uku amma ubangijin Ramadan ba zai ƙare ba saboda haka duk abin da ka san kana yi a cikin Ramadan saboda Allah ka ci gaba da yi ko ba Ramadan wannan shi ne alaman cewa an karɓi azumin ka na Ramadan da ibada da ka yi amma akwai wanda ana shan ruwa ranar ƙarshe zai ce to shi kenan lokaci ya yi za a kuma majiya kenan ba da Allah ya ba kenan ko saboda haka duk kwanakin da fashe yana ibada sai su je gaban za kenan saboda haka ka sa a cikin zuciyarka ubangijin nan da kai bauta da shi a cikin ramadan kai da bauta saboda shi to kuma ramadan yana nan kuma darussan da ka ɗauka a cikin ramadan din ka ci gaba da tabbata su ko bayan ramadan domin Allah ka ce za ka kai wani ramadan ko ba za ka kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana gaba ki da sai kuma muna amfani da wannan damar da farko mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da darsa da amincewarsa ya nuna mana farkon wannan tafsirin har zuwa ƙarshen shi na so in yi zauna in saurari wannan tafsirin tunan da aka fara to sai malam ya azami aikin da kuma ba zan iya ajiyewa ba tafsiri a wani wuri wanda saboda ina son samu rufewa wannan tafsirin je sai muka rufe wancan kuma alhamdulillah mun dan faɗi abin da muke ya faɗi inda muka faɗi kuma Allah ya gafarta mana Allah ya karɓa mana gaba ki da bayan godiya ga Allah subhanahu wataala muna miƙa godiya ga mutumin da yake mu'assis na wannan masallacin wanda shi ne ya gina wannan masallacin a cikin aljihun shi saboda Allah muna miƙa godiya gare shi domin amfanar da ake yi a cikin wannan masallacin jikin sabon masallaci ne Allah ya yawa da ita to Allah ya saka mishi alkhairi ya ƙara mishi dukiya ta halal mai albarka ya yawaita mana irin su a cikin addinin musulunci bayan wannan muna miƙa cikakken godiya ita ma zuwa ga babban limami na wannan masallacin kuma babban malaminmu kuma babanmu da biyu domin bayan mahaifa ba mu da irin shi ya ba mu tarbiyya walwalo kuma har yanzu yana kan bamu kuma muna cika darussa sosai a cikin rayuwar shi ba zan manta ba kuma koyo shi muka kan ba ɗaliban malam za mu fice za ku kowa yana kokarin cewa ina gurin in zama irin malam ba wai saboda ina gaban shi nake faɗi ba wannan haka yake saboda haka Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Allah ya karfafe shi akan wannan aiki Allah ubangiji ya kama mishi Allah ya ƙara mishi tsawon rayuwa mai albarka Allah ya samu ci gaba da amfana da shi a nan da sauran wuraren da yake cikin ma sannan kuma muna miƙa godiya ga shi ma malamin mu wanda ke shi ya ja baki kuma ya shekara ya shekaru shi yake jan baki a wannan tafsirin da ake yi malam Nura shi ma mutum ne wanda yake kawuwa da yawa za ku ga rayuwar shi farko dai Allah subhanahu wataala ya bashi tawalu sosai za ga malamin mu ne amma sai ya gana baba girma sai da gidan kunya sannan kuma ga kudi da Allah ya bashi gaskiya karatun shi yana da cikin katakan da nake ji da sababuri wanda ana kasu sai in ji ma'ana tana shiga ta da kuma tasiri abin cikin rayuwarta Allah ubangiji ya saka alkhairi ya kara mana irin su ga babban mai karanta mana tambayoyi kuma babban malamin mu shi ma mai mana jagora a kowane bangare bangaren musabaqa da bangaren tsarin nasiha da shawarwari da komai malam Kabiru Sabo shi ma Allah ya saka mishi alkhairi a gaskiya sun ba da gudunmuwa da ba za mu yi cewa komai sai dai Allah ya saka mishi da mafi alkhairi sannan akwai wanda suka ba da gudunmuwa daban-daban kamar masu kyamara su malam Abba da su Sheikh Hamid wani lokaci suna shigowa da sauran mutane da suka ba da gudunmuwa ta media wanda ya kika gidanka sai ka shiga Facebook sai ka live stream sai ka shiga da tafsirin lafiya kalau so wannan gudunmuwa da suke bayarwa ba karama ba ce domin saƙon yana isa sassa na ko'ina na duniya a Najeriya da wajen Najeriya da baki ɗaya kamar da kuka sani malam akwai ɗaliban shi da yawa wanda suke karkatu ƙasashen waje wasu Saudiya wasu ƙasashen Turawa da sauransu to suna bibiyo wannan live stream da ake yi na malam suna kallo suna ƙaruwa sosai kun ga wannan ba gudunmuwa ce suke bayarwa ba Allah ya saka musu alkhairi sannan bakinmu da suka zo yau su ma suka ba da gudunmuwa malamanmu, Allah abin gidi saka musu alkhairi, waɗanda suke zuwa sauraro su ma Allah saka musu alkhairi, Allah abin gidi ya sa mu yi tarayya ga baki ɗaya a cikin lada, Allah abin gidi ya sa yanda muke nan ya tara mu aljanna Firdaus ya nuna mana mun shiga cikin ahlullahi wa khasatu ran ta kiyama. An kuma abubuwa cewa cikin wannan masallacin daga ciki an yi daura wanda aka fi kusan kwana 20, wanda suka yi masharaka a daurar nan sun fa'idanta su ga wannan fa'ida zuwa bayan Ramadan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma sha Allah, kun ji bakin Liman Hassan Usman Yadi shi ma wato da ya tashi sai Shamila ya yi godiya ga baki don na ga ciyama Adaman Musa yana kamun musu da baki ce a gona kau, don haka za mu kira ciyaman kwamiti na wannan masallaci baki ɗaya. Kun ga yau an ce ya spika ba a ji baya, ba a ji gaba, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, duk ya tattara bayani ya shanye insha Allah baki kamar Lima da Dubai insha Allah za a yi tafsirin wannan. Allahu akbar. Don haka Sheikh Abdulrahman Musa sai ka yi tukar jawabin godiya dangane da wannan tafsiri na bana a wannan masallaci mai albarka na Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Fa tafaddal mashkura. Ina masu kyamara ku hasko ku ya doshi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك يا شنتا أيغوديا دونن أيوكا الله يبامو إفاني أمنا فاروكو غوديا مولا تجيغ الله مدوكين سركي وندا أيكين دزاكي shi zai baka ikon ka yi shi, ba da izinin shi ba to ba za ka yi shi ba, kuma yake idan ya baka ikon yi ta kurgudi masa. Allah muna godiya gare ka da ka nuna muna mun fara wannan azumi har muka zo ƙarshen shi, muka soma tafsir rana ta farko, kuma yau Allah nuna muna za mu rufe tafsir ranar 27 ga wata. Hakika godiya ta zama wajibi gare mu. Sannan waɗanda suka wajaba a yi godiya gare su, kamar musamman kwamitin wannan masallacin. Ɗan kwamiti sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, wanda yake mutane suna ta ƙorafi suna ta ƙorafi. To da yake duk abin da aka ce na farko ne dole ne sai an samu ƴan mishkiloli, wanda yake kai kana zaune ne baka san ƙoƙarin da aka yi ta yi ba aka ba a samu matsala ba. Ina ga kamar kuma za ka tara jama'a za ka so a ce an samu ansa ko kuma result mai kyau, ballantana a ce inda za ka tara mutum wanda suka fi 100 zuwa 200, dole ne ka yi shirye-shirye illa ma ta sha'una illa an yasha Allah. Kai yadda ka shirya daban yadda Allah ya shirya, kuma wanda yake abu ne wanda kai ba ka da makawa gare shi, wanda abu ne na system ta ce lafika ne wanda dole ne kai za ka zauna ka shirya shi tun kaka a shiryawa mai gyara ya wuce yana wucewa sai abu ya zo ya kawo wani abin nan, wanda yake tsakanin da Allah muna samun damuwa kwarai da gaske, wanda yake an kwamiti sun yi kokarin su kwarai da gaske, wanda suka ba da lokacinsu kuma suka ba da ƙarfinsu na jiki kuma suka ba da kuɗaɗensu, musamman sakatare namu tsakanin da Allah ya cancanci a jinjina masa. Ba mu taɓa kiransa ba, dare ne, safiya ne, da rana ne, ba tare da ya amsa kira ba, kuma zai tsaya tsayin daka daga duk abin da za a yi, wanda yake ko kwamiti su ba da kuɗi ko kwamiti ba su ba da kuɗi ba, wallahi zai ba da kuɗi da karshe ya yi shi. Yake muna godiya da gare shi a Ubangiji Allah ya saka mu don fitar alheri ya biya shi da rahamar shi. Wannan akwai wanda dole ne ya zama wajibi gare mu mu yi godiya gare shi, shine dokta limamin wannan masallacin. Wallahi liman yana da wa'insu ɗabi'o'i da duk wanda ke kusa tare da shi zai so a ce shi ne shi, malam baya da girman kai, malam bai taɓa ɗaukar kai shi babba ba, wallahi ƙarami kake gare shi amma zai sun kula da kansa zuwa gare ka, wanda yake ba ƙaramin abu ba ne. Allah ya haɗa ka a ce kana aiki da irin wannan. Ban taɓa zuwa da wata shawara ba tare da malam ya yarda da abun da na ce babba ko shi ne a'a ba, wanda yake sai dai ya kankanta da nuna da cewa da za a yi kaza da zai ci. Kaga idan za ka zo da al'amari mutum ya nuna da cewa abun da ka zo da shi ba haka nan ba ne, amma da za a yi kaza da zai yi ba da abu mai kyau. Malam muna godiya gare ka, ubangiji Allah ya ƙara maka tsari, maka imaninka da ikhlasinka, Allah ya sa mu zuriyarka albarka, ubangiji Allah ya sa cikin yayanka a samu wanda ya ci ka. Sannan malam Nura mai jan baki tsakanin Allah, kamar yadda malam Jindaɗi ya faɗa, malam Nura ne mutum ne mai tawali ƙwarai da gaske, wanda yake ko daga jin karatu malam Nura ba sai an faɗa maka ba, akwai kamshi, akwai sanyayawa cikin rayuwarsa. Da zarar za ka ji mutum na karanta Alƙur'ani yana karya maka ƙasusuwanka, yana niƙe ka, to kai ma ka san da cewa akwai Alƙur'ani tare da shi, wanda yake shi Alƙur'ani a ko da yaushe abin da yake koya ma mutum shi ne. Kamar yadda aka tambayi Aisha radhiyallahu anha, me ye halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake halayensa su ne Alƙur'ani. Tsakani da Allah malam Nura yana da waɗannan abubuwan tare da shi, muna maka addu'a ubangiji Allah ya tsare ka, ya riƙe maka wannan al'amarin, kuma ya sa maka albarka cikinsa, kuma ya sa maka cikin mizanul hasana. Sannan akwai waɗanda suka ba mu gudunmuwa tsakani da Allah, ba tare da gudunmuwarsu ba da wannan al'amarin bai kasance da muke son ya kasance ba. Kamar AA Rano ya taimaka mana diesel, tsakani da Allah ya taimaka mana lokacin da muke buƙatar diesel ɗin nan. Ba mu riƙe shi ba, muna zaune aka zo aka same mu, ya muna alƙawari da cewa zai ba mu diesel lita 400. Kowane bakwai za a je a karɓi lita 100, wanda tsakanin da Allah mun je mun karɓe su, kuma har yanzu yana cikin diesel ɗin da muke wani da su. Wanda cikin 'yan kwanakin mu sun ba da, akwai waɗanda suka ba da drum, akwai waɗanda suka ba da lita 50. Duka dai tsakanin da Allah an yi ƙoƙari, kuma muna roƙon Allah, Allah ya saka musu alheri. Kamar MD na Bowa Alhaji Sada, shi ma ya ba mu gudunmuwa ƙwarai da gaske, muna roƙon Allah ubangiji Allah ya sa musu akan mizani na hasana, Allah ya saka musu da mafi cin alheri. Kamar Alhaji Suraji Kure, shi ma ya ba mu dizil, Allah ya saka masa da alheri. Muna ƙara miƙa godiyanmu ga 'yan kwamiti, wai ga 'yan masu hidimar masallaci, kamar masu daki, masu kulawa da janareto, wanda duk suna kuna kallo za a sheƙa da gudu da abin kyauta su a kowane janareto, yadda kuke azumin nan haka nan bayan Allah nake azumi. Wallahi ba a taɓa kyauta ba a kai minti 2-3 su sheƙa da gudu su kunna janareto nan ba, kai da ke zaune ka san abin da kake ji. Lantana wanda ya shiga cikin rana kuma kake wurin janareto, ga zafin janareto, ga zafin rana, ga azumi, kun san ba ƙaramin al'amari ba ne. Muna roƙon Allah ya rufa musu asiri, ya ƙara dawwamar da ƙwayoyinsu ga wannan aiki. Abu ne wanda ko da ana biyan ka, idan ka tsarkake niyyarka ka yi shi saboda Allah, to Allah zai yi maka mafita a kansa. Muna roƙon Allah, Allah ubangiji ya musu mafita a kansa. Muna godiya ga 'yan hizba, suna ƙoƙarinsu, wanda a kodayaushe za ku ji sun kira suna magana da cewa a zo mai mashin wanda bai karɓi stika ba, ya zo ya karɓi stika, mai haka da kuke a yi faɗa da sunan wannan ya fada musu rai, duk da haka ba su jayi ba. To muna roƙon Allah, Allah ya tsaye da su ga waɗannan ayyukan, kuma ya aza musu shi a kan mizanul hasana. To abu na gaba, masu midiya su ma gaskiya sun yi ƙoƙari, ba a taɓa jiransu ba sai dai su jira. Saboda haka sun yi ƙoƙari, Allah ubangiji ya saka musu da alheri. To sai abu na gaba, limamanmu na tarawi, wanda suka yi muna sallar tarawi, suka yi muna tahajjud, ba kuma mu ga irin karatu na Alƙur'ani da za su zo a zo na a yi, wanda suna ƙoƙari su sa a samu sauti mai kyau, wanda za su karanta muku Alƙur'ani lokacin wata na Alƙur'ani, wanda ba komai ake nema ba illa rahama da ubangiji. To muna roƙon Allah da mu da su, Allah ya yi muna rahama, Allah ubangiji ya karɓi ayyukanmu ya gafarta mana zunubanmu. To abu na gaba wanda dole ne ya cancanci mu yi shi, shine godiya da honorable Dallo Guiwa. Wanda in muka duba shekara ta baya da ta wuce, wurin nan hili ne, da mun so mu yi tafsiri ba za mu iya shi ba, amma tsakani da Allah cikin rahama Allah, Allah ya zaɓe shi, wanda yake zaɓe ne na ubangiji, ya gina mana wannan katafa da masallacin. Muka zo cikin shi cikin ni'ima, ga AC ko ina, ga fankoki, ga ƙaton janareto da ya kawo muna, wanda tsakani da Allah ba kan abu bane. To Allah ne ya zabe shi, muna roƙon Allah ubangiji Allah ya rufa masa asiri duniya da lafira. Allah ka fi mu sani abin da yake bukata, Allah kai masa. Ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyar shi, ka sa zuriyar shi su koyi abin da yake. Ya ubangiji ka sa mashi ayyukan kanashi a hasana izan hasana. To ni kuma ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya zabe ni a wannan matsayi na chairman na masallaci. A zabe na bane zabe Allah ne. A kodin yake idan na samu irin wannan ina jin dadi kuma ina gode ma Allah, saboda ba komai bane wannan Allah ne zai cikin mutum dubu Allah ya daukuka ya ci ka zo ka jagoranci al'amari. To ina roƙon Allah Allah ya taba mana abubuwan da muka yi, Allah ya cire mana riya cikin rayuwar mu, Allah ya sa mu ci da abubuwan da muka yi. Sannan waɗanda muka bata marai da suka ga an yi musu abin da ba daidai ba, tsakani da Allah ba wanda za mu yi abu wanda ya gangan za mu yi mashi cikin shi. To muna roƙon Allah a yahe muna, kuma mu ma in an yi mana abu mun yafi. Ubangiji Allah ya nuna mana wasu shekaru haka lafiya, ya karɓa mana ayyukanmu, malamanmu da suka bar abubuwan da suka yi muke yi suka zo suka ansa gaitar da muka yi musu. Muna roƙon Allah, Allah ya saka musu alheri. Sannan abu na ƙarshe, nikan so in yi magana in na samu irin wannan damar na samari. Samari Allah ya ba ku dama, kun tashi da iyayenku. Su iyaye ana neman rahama gare su, kuma ana neman albarka gare su. Samari yanzu kuna da raganci da cewa ku kyauta zuwa ga iyayen ku, son ku sa shaddudi, ku yi wanka, ba za ku abin gaba. Mu mun tashi mu yi ma iyayen mushara, mu yi musu wanki, mu yi musu wanke-wanke, mu ɗibo ruwa. Amma yanzu yaro na zaune kabu wanda ke iya wannan abubuwan. Ku ji tsoron Allah, ku yi ma kanku wannan ladat. Allah ya sa muku albarka cikin dariya ku. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya nuna mana shekaru lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Chairman, Allah ya saka alheri da wannan jawabi naka, kuma anan zan sake miƙa tutun magana ga shi kai ne a Larama, kuma a Sheikh wato Muhammad Nura Umar Birnin Kabi, domin shirife wannan majalisin ga baki da addu'a shamila gangamiya wadda take yau daga yau. Insha Allahu tafsiri ya kammala sai ku faɗi idan mai kowa mai komai ya nuna muna. Kuma a sa addu'a da wannan rannan malam ya yi nasiha dangane da sata takalma, ba a ɗaga ba yana ƙara nasiha sai da an kai sata. To waɗannan Allah ya shirya mana su, in ma wani izgilinci dare Allah ka san su, Allah ka shirya mana su tunda ƴan uwanmu na musulmi, tunda ana yi ko Ikonku ko Emmanuel bai zuwa ne ya sata, sai dai mu yi sunan namu. Haka Allah ya shirya muna su baki ɗaya da mu da su. Haka akan kallahu falal tafaddal mashkuran da addu'a ta musamman aure mana wannan tafsiri na bana.
Ami salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واعطينا اللهم بأسمائنا وسرنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يعلمنا رقونك لسنعك تذكير المكسنين دون المسنين. Wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mata albarka. Wannan karatu da muka saurara tun daga farkon wannan wata har zuwa yau, abinda muka saurara Allah ya ba mu iko aiki da shi. Malam da ya karanta da mu Allah ya saka masa da alkhairi. Ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mu malam lafiya da sauran malamanmu na sunna. Allah ka ba su kariya, ka ƙara kare su, ka sama zuriyarsu albarka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma arham mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu. Wa'innan fitintinu da bala'o'i da suke addaban mu da kuma wa'innan matsaloli rashin fitintinu da sauransu, Allah kawo mana mafita ta alkhairi. Wa'inda suke wannan ta'addanci Allah ya shirya su idan suna da rabon shari'a idan ba su da rabon shari'a Allah ya kame hannunsu daga cutar da al'ummar musulmi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah ka zaba mana shugabanni na ƙarai shugabannin mu Allah ka taimake su ka ba su ikon su kike nauyin da ka dora musu kuma Allah ba mu ikon musu biyayya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma aslih shabab almuslimin Allah ka shirye mu da matasan mu Allah ka shirye mu da yayanmu da dukkan mu gaba dai bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ana habla lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين سمعك على فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا الله أكبر.